Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare assalamu alaikum, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashim Gubal da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku da wannan hantsi. A yau ranar Talata 4 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Cikin shirin za a ji cewa kamar sauran kasashe, jamhuriyar Niger na wayar da kai a yau kan cutar kansa.
A sanda sanin kai cuta ce wadda in an binciko ta tun tana farkonta ana iya ciwo kanta.
Za kuma a ji cewa yayin da ake samun kalubalen tsaro a Najeriya, masana na ci gaba da hasashe kan musabbabin matsalar.
Lamarin nan gazawa ce kawai ta shugabanci, tun daga kananan hukumomi zuwa jihohi zuwa gwamnatin tarayya.
Za kuma a ji irin kokarin da kasar Ghana ke yi wajen kwasar mutanenta daga China. Kamar kowace ranar Talata, Abdul Aziz Adali Turu na tafa da shirin nan nasa na kowa ya bar gida. Muna kuma tafa da sharhin jaridun Niger, sai kuma wasu ra'ayoyi masu sauraro. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Daniel Arap Moi, tsohon malamin makaranta da ya zama shugaban kasar Kenya mafi dadewa akan mulki, wanda ya jagoranci kasar tsawon shekaru na danniya da tabarbarewa tattalin arziki wanda tsananin almundahan ya haddasa, ya mutu yana da shekaru 95 a duniya. Yau Talata, shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya sanar da mutuwar Moi. Moi, wanda ya shugabanci Kenya har tsawon shekaru 24, ya kwashe sama da wata yana kwance a asibiti. Duk da cewa masu suka na kiran Moi da mai mulkin kama karya, Moi ya samu gagarumin goyon baya daga yawancin 'yan kasar Kenya. Ana masa kallon wanda zai kawo haɗin kai lokacin da ya karɓi mulki bayan da shugaban ƙasa Jomo Kenyatta ya mutu akan mulki a shekarar 1978. Marasa lafiya da ke ɗauke da ƙwayar cutar coronavirus sun fara komawa sabon asibiti mai garaje 1000 da aka gina cikin mako biyu a daidai lokacin da yawan mutanen da annobar ta kashe ya kai 425 a ƙasar China kadai. Yau Talata, jami'ai a ƙasar China sun ce zuwa yanzu yawan mutanen da suka kamu da cutar sun kai 20,438. Hukumar lafiya ta duniya ta ce tana tsammanin yawan waɗanda suka mutun zai cira da zarar an samu sakamakon dabban mutanen da aka yi wa gwaji. Yawancin waɗanda suka kamu da wannan cuta suna ƙasar China, duk da yake akwai kusan waɗanda suka kamu 150 a sauran ƙasashe. Jami'ai a China sun ce sama da ma'aikata 7,500 ne suka yi aikin gina sabon asibitin a birnin Wuhan, birnin da ke zama cibiyar annobar. A ɗaya bangaren kuma, masana kimiyya a China sun ce sabuwar ƙwayar cutar coronavirus ta kashe aƙalla mutum 425, da alamar ta samo asali ne daga jemagi. A wani sabon bincike da aka wallafa jiya Litinin a wata majalla mai suna Nature ko Muhalli, masana daga cibiyar nazarin cututtuka sun ce kashi 96 cikin 100 na halittar coronavirus tana da alaƙa da ƙwayar cutar da aka samu a jemagi a gundumar Yunnan da ke kudancin China. Binciken da ya nuna coronavirus yana da kama da cutar SARS virus da kashi 80 cikin 100, wadda ta kashe sama da mutane 8 a shekarun 2002 da 2003. Jami'an China dai ba san takamaimai ba ta yadda cutar ta shiga jikin mutane daga dabbobi ba, amma sun yi imanin cewa wata buɗaɗɗiyar kasuwa a China inda ake sayar da naman dabbobin daji ta taka rawa.
To, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu leƙa jamhuriyar Niger, wadda kamar sauran ƙasashen duniya ta mai da hankali yau kan yaƙi da cutar daji ko kensa. Daga birnin Kwanni ga Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton.
Kamar a ko'ina a fadin duniya, jamhuriyar Niger ta bi sahun takwarorinta domin tunawa ta ranar yaƙi da cutar daji ko cutar kansa a 4 ga wannan watan Fabrairun wannan shekarar ta 2020. Dr. Idi Iliyasu mai nasara ne ya yi wa 'yan ƙasar tambihi da sunan hukumomin jamhuriyar ta Niger game da wannan cutar ta daji ko cutar kansa a wannan shekarar ta 2020 a kahohin gwamnatin ƙasar.
L'OMS estime que le cancer a fait 84 millions de morts entre 2005 Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS ta yi kisashin cewa mutane miliyan 84 ne suka sheka lahira sanadiyar cuta daji ko kuma cutar kansa tsakanin shekara ta 2005 zuwa shekara ta 2015. Game da yaki da cutar kansa din ko cutar daji a jamhuriyar Niger, ministan kiwon lafiyar kasar Dr. Idi Ilyasu mai nasara yana mai cewa
le gouvernement en partenariat avec l'agence internationale à l'énergie atomique
jamhuriyar Niger tare da hadin gwiwar IAEA cewa da hukumar da ke yaki da miyagun cututtuka ta duniya da miyagun sanadaran da suka haifar da haka sun gina wani wurin kulawa da cutar daji ko cutar kansa a jamhuriyar ta Niger. Kuma tun cikin watan Oktoban shekara 2015 ne aka soma ta ce wannan cutar a wannan wurin. Hasalima, gwamnatin jamhuriyar ta Niger ta ware miliyan 850 na sefa a cikin kasafin kudinta na shekara 2018 domin kammala waɗannan ayyukan. Kuma gwamnatin ta kashe miliyan sefa 300 a shekara 2019 domin sayan manyan na'urorin bincike da warkar da cutar ta kansa ko cutar daji.
300 million été mobilisé pour l'achat et l'installation.
Anata bangaren Dr. Anya Blanche, wakiliyar hukumar kiwon lafiya ta duniya OMS a jamhuriyar Niger, bayani ta yi game da raunin kasashen nahiyar Afrika wajen dunkar cutar kansa ko cutar daji.
Dans la majorité des pays de la région africaine.
A yankin nahiyar Afrika akwai karamcin kayan aiki a asibitocin da ke kula da yaki da cutar kansa ko cutar daji, kuma abin yafi muni ne wajen yara ana da tsofaffi. Game da wannan ranar da kuma ƙara samun sani akan cutar ta daji ko cutar kansa, Dr. Musa Adamu na babban asibitin birnin Kwanni ya yi mana ƙarin bayani.
Barkacin wannan rana, muke kira ga mutane da wannan cuta da aka ce ma kansar daji, a sanda sanin kai cuta ce wadda in an binciko ta tun tana farkonta ana iya cewa kanta. Me in ta kai akwai lokacin da ita kai waɗansu stad wani lokaci ana ita nan a kowuya a ciwo kanta.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna daga Niger, kuma bari mu kada kasar Ghana mu ji inda aka kwana game da kokarin kasar na kwasar mutananta daga kasar China. Daga birnin Accra ga wakilinmu Ridwan Abbas da cikakken rahoton.
Muƙaddashin jakadar Ghana a China Dr. Charles Damina ya ce ana nan ana tantance ɗalibai, kuma batun kwasan ƴan Ghana zuwa gida shine abin da ya sha hankalin jakadan ciwo. Alamari irin wannan ba za ka iya samun isasshen kuɗin zartar da aikin gaggawa ba, sai dai mun dukufa bisa wannan mawuyacin aiki a cikin mawuyacin hali da muka sami kanmu. Muna maida hankali akan raba ɗiyar Ghana a China gida biyu. Bangaren farko ƴan kasuwa ne da ke cikin ƙasar ta China, ɗaya bangaren kuma shi ne mai da hankali akan ɗalibai. Ko da yake kuɗi da gwamnati ta ware ba kuɗi ne mai yawa ba, za mu yi amfani da shi yadda ya kamata a cikin hali irin wannan. Lokacin aikin gaugawa kamar wannan zai yi wuya ka ce ka samu isasshen kuɗin zantar da wannan aiki. Mu dai godiya muke yi wa gwamnati game da bayar da wannan kuɗi. Yanzu abinda kurum muke jira shine umarni daga Ghana dangane da maganar kwasar ƴan Ghanar zuwa gida. Da zaran haka ya samu, za mu tuntuɓi waɗanda lamarin duk ya shafa. Dr. Damina ya yi kira ga ɗiyan Ghana da ke cikin damuwa a ƙasar China su tuntuɓi jakadar Ghana a China domin taimako. Gidan jakadanci a ƙarƙashin shugabancin jakadar Ghana a nan ƙasar China ya buɗe ƙofar samun mafaka. Za ka iya amfani da tutar ECOWAS, kuma mun bayar da tutar mu. In kai ɗan Ghana ne, daga inda kake a China sai ka ji kana buƙatar ba da labarin wata alamar kamuwa da cutar, zaɓin farko ka kira gidan jakadancin akan hotline ta ka bari su san inda kake haka kuma muna tuntubar hukumomin makarantu abin da yi nufi shine da zarar mutun ya shiga hali da yake zato na alamun cutar ta coronavirus ne maza ya kira waɗansu lambobi da aka bayar kamar haka 188-129-5904-0 da kuma 188-120-84222 Ridwanul Lamuktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
To gaida Ridwan to sai amana aikin gafara ba za mu iya kawo muku rahoto game da matsalar tsaro a Najeriya yanzu ba yanzu dai ga Safilu dauke da sauran labaran duniya
Sojojin Amurka sun lalata wasu rukunin gidajen kungiyar Al-Shabab biyu sun kuma kashe akalla wani mayakin kungiyar a wani hari da suka kai kudancin Somalia a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon jiya Litinin Rundunar sojojin Amurka da ke Afirka AFRICOM su ne suka kai har-haren da haɗin gwiwar sojojin Somalia gidajen biyu ɗaya a garin Jamem ɗaya a Jilef a ruguda su baki ɗaya AFRICOM ta ce ta dauki tsatsauran matakai domin tabbatar da ganin ba a samu asarar fararen hula ba a watan da ya gabata ne kungiyar Al-Shabab ta kai hari sansanin soja a kasar Kenya ta kashe sojan Amurka daya da wasu ma'aikatan fararen hula biyu Al-Shabab dai ta kwashe sama da shekaru 10 tana fada domin ganin ta kafa daular musulunci a Somalia yawancin lokuta tana kai har-har a makwabciyar kasar Kenya domin mayar da martani akan sojojin Kenya da ke shiga Somalia su kai har-hare Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka da ke jagorantar ƙarar neman tsige shugaban Amurka Donald Trump da lauyoyinsa da ke kare shugaban sun gudanar da jawabansu na ƙarshe jiya Litinin a shari'ar da ake a Majalisar Dattawa duk da cewa babu tabbacin za a wanke shi. Dan Majalisa Adam Schiff da ke jagorantar masu gabatar da ƙarar Trump kan laifuka biyu yayi wa sanatocin da za su yanke hukunci a shari'ar magana mai so sarai cewa Mun tabbatar da laifukan da ake zargin Donald Trump ya aikata. Ku yi shari'a adalci ku tabbatar da laifi a kansa. Amma lauyoyin da ke kare shugaba Trump sun kiran da a wanke shi lokacin da sanadocin za su kada ƙuri'a da yammacin gobe Laraba. Kan ko za a tsige shugaban Amurka na 45 daga mukaminsa. Lauyan Father White House, Pat Spiloni, ya faɗa wa sanatocin cewa babu wata shaida da ke nuna Trump ya yi ba daidai ba kuma maimakon tsige shi da mukaminsa abin da ya kamata a yi shi ne a bar masu kada ƙuri'a su yanke hukunci lokacin zaɓe. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masana sun ce babban kwamandan ƙungiyar ISIS a Siriya wanda a baya-bayan nan aka kama ƙasar Faransa yana daga cikin waɗanda ke azabtarwa da aikata laifukan yaƙi a kan fararen hula a Siriya. Majid Mustafa Name da aka fi sani da Islam Alosh an kama shi ne makon da ya gabata a birnin Marseille na Faransa kan laifukan da ke alaka da gallazawa da laifukan yaƙi da kuma hannu a ɓacewar sojoji a cewar kamfanin lancin labaran Faransa AFP. Tsohon kaftar rundunar sojin Siriya Alosh yana da hannu wajen kafa kungiyar Ja'ish Islam kungiyar ƴan awar mai tsauraran ra'ayi da ke kusa da babban birnin Damascus na Siriya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17.25 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jihohin Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan.
Now
To yanzu kuma lokaci yayi da zamu za ku gefe guda Abdul Aziz Adali Toro ya gabatar mana da shiri na gaba.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar shi.
Ka san wanda ba awa ka sace. Darago daraga masu ya zama. Kai wani gonga.
Kowa ya bar gida, ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sabon shekara ta 2020 da kuma wani sabon shiri domin ku masu sauraren mu. Mai suna Kowa ya bar gida, ka shi ma gida ya bar shi, wanda ni Abdul Aziz Adali Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma kokarin da suke yi wa al'ummar su domin samun ci gaban jama'ar su. Kamar yadda wasu ku suka ji a makon da ya gabata, mun tattauna ne da malama Mary, yar asalin ƙasar Najeriya da kinin ƙasar Amurka. Yanzu kuma ga ci gaba tattauna da mun kai tare da ita. Mijinki shekarar shi nawa a nan Amurka yanzu?
Shekarar shi uku, yana tafiya da na hudu kenan.
Yana ta hudu, iko Allah haka. Ke kuma shekarun ke na biyu a can Kaduna? Wani ƙauye kun kai to a Kaduna?
Ni dai aifuwana daga Kakoro ne, na aure mutumin Kakoma. A jama'a local government.
To yanzu haka tunda kun ka zo nan Amurka da ke da mijinki, wani dan lafi ku ka kawo musu domin ku ga sun samu sauyin rayuwa?
Makaranta ta kawo mu nan ba aiki ba, saboda ka a matsayin makaranta kuma muna kokari ne da cewa mu ga mun biya kuɗin makaranta, amma nan dai bai hana mu taimako ba. Mahaifin mai gidana ya yi rashin lafiya, cikin kokarin da muke mun ga mun siya magani mun tura mashi, sannan matar yayana ta rasu, mun kokari mun ga mun tura ta muku, iyakacin kokarin mu tura ta muku don janeza. Zaman mu a nan, addu'an mu da fatan mu shine in Allah ya hore mana baya da za mu manta da gida, domin inda muka fito kenan ba wani wuri kamar gida ne. Okay. Ne san wuri bai raba mu, bai zai taɓa samu manta da inda mu fito ba.
Kinsa Hausa na cewa kowa bar gida, gida ma ya bar shi.
Kamar yadda na kan faɗi, ba ya taɓa yin kuɗin da zai samu manta da inda mu fito ba. So duk tunaninmu da fatar mu wata rana mu yi taimako a gida, mu kai taimako mu ga gida. Taimako na farin da yana zuciyarmu shi ne mu ga mun taimaka ma iyayenmu, na biyu mu taimaka ma waɗanda na kasassu, saboda su ma su iya sayawa ta kafa.
Malam Mary, wani kira gare ki ga waɗanda suka bar kasashensu sun je Turai ko sun je kasashe daban kuma sun mance kwata-kwata da gida, ba sa tunani, ba sa taimaka ma kowa, wani kira gare ki zuwa gare su, kira na musamman?
Kira na zuwa gare su shine su sani komin dadin da suke yi ji a nan, nan ba zai taɓa zama gidansu ba, domin bakonci ne muka zo. Sannan su tuna da gida don zai kawo musu albarka a cikin rayuwarsu.
To sai kuma kira ga matasa waɗanda su a yanzu su ma suna shirye-shiryen barin gida, suna so don sun ga abubuwan da ake gwada cikin talabijin cewa ƙasashen Turai rayuwa haka take, rayuwa haka, ba su san abin nan ba gaskiya ba ne, sai su sai da abin da suke su zo nan ga san asa in sun zo Turai za su iya suke komi ha kyauta.
Kira da zai musu shi ne su sani da cewa zuwa ƙasan goje ko Turai suna da tunani ne mai kyau, amma kan nan garin ba kamar da suna da tunani da cewa komai kyauta ba ne, babu abin da za su samu da sauki. Shi ne su shirya da cewa za su yi aiki, dole su zama su yi karatu sosai, dole kuma su shirya za su yi aiki don su samu abin da za su yi zaman rayuwarsu da shi. Nan babu rogonci kamar yadda na faɗa, babu rogonci, inda ka rogo ne ko kuma suna ran akwai wanda zai zo yana ba su kuɗi a kyauta, ƙarya ne. Nan ba dogara ga mutum ya yi maka komai, wasu za su iya zuwa Allah ya hore musu su samu alfama, su samu family da za su taimaka musu, amma idan baka riga ka shirya yadda za ka zo rayuwanka ya zama ba. Kamar shawarar da zan ba su kuma shi ne ka shirya kuɗin da zai taimaka maka maybe a shekara ɗaya, farkon shekara ka shirya kuɗaɗen da za ka zo ka fara rayuwa da shi. Kafin idan in ka zo first year naka, sai ka fara aiki na second year kana savings kenan, dole ne su zama masu saving, ba wai masu kuɗi ya zo kawai a ci, a'a, rayuwar nan ba haka yake ba. Dole ne yadda za samu kuɗin da wahala, dole ne ka zama mai natsuwa ta wuraren kashe kuɗi.
Ikon Allah. To malama Mary, da zuwan kina Amurka yau shekara biyu zancewa, kina cikin ta uku, menene abin da ya baki sha'awa a rayuwar Amurka?
Na ɗaya shi ne makaranta. Makaranta dole ne, kamar yadda suke sa yara su je makaranta, dole yaran ka su je makaranta. Sannan
kinan ka so baka so ba, dole yara sai sun je makaranta.
Dole yaran ka su je makaranta. Kuma
to in ba su je ba me ke faruwa?
In ba su je ba kai ma kana da damuwa. Kamar yadda experience namu da muka
zo.
Da wata mu dole ne aka tambaye mu makarantar, dole ne mu nema mata makaranta, aka an dinga tambayanta kina makaranta, iyayenki sun sa ki a makaranta. So rayuwar nan dole ne ka sa yaranka makaranta, kuma yadda suke lura da makarantar yara, babu biyan kuɗin makaranta, babu za ka yi maka yaro makaranta, a ciyar da yaro, a dawo da shi.
Har da motoci ake sa yara ku?
Ya,
yeah,
kamar gida ba.
Kyauta. To mun gode kwarai Mary Akila, yar asalin kasar Nigeria da ke nan jihar Maryland. Mun gode da bamu damar tattaunawa tare da ke a cikin wannan sabon shirin namu mai suna Kowa Bar Gida, Gida Ya Bar Shi, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashe Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda. Mun gode.
To kai da Abdulaziz, yanzu kuma ga Sale Barma da sharhin jaridun Niger.
Sharhin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar Le Monde Aujourd'hui, wacce ta rawaito cewa shugaban kasar Niger ya fara yunkurin tsaurara matakan farautar mahandama dukiyar jama'a. Jaridar ta ce wata sanarwar da aka bayar a ƙarshen taron majalisar ministoci na baya-bayan nan na nunin ba'idin ministoci. Manyan daraktoci ma ya zama dole a nan gaba su yi wa 'yan ƙasa bayanin adadin dukiyar da suka mallaka a kowace shekara. Jaridar Le Courrier na cewa ziyarar da shugaban jam'iyyar MPR Jamhuriya ministan bunƙasa ayyukan noma Albade Abuba ya kai a gidan yarin Filinge don duba jagoran 'yan adawa Hamu Ahmadu ta bar baya da ƙura. Kasancewar abin bai yi wa shugabannin madigar jam'iyyu masu mulki wato PNDS tarayya daɗi ba, yasa ake zargin su da ƙulla wata makarƙashiyar da ta sa wasu magoya bayan MPR Jamhuriya so mu bijirewa shugabansu Albade Abuba. Jaridar L'Actualité ta bayyana cewa haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta CNT ta shigar da ƙarar gwamnatin Nijar a gaban ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da haƙoƙin ma'aikatan ƙwadago da ke da ofishi a birnin Geneva, saboda zarginta da laifin toye 'yancin walwalar ma'aikata, bayan da 'yan sanda suka tarwatsa wani gangamin da ƙungiyar malaman makaranta ta SINASEP ta kira a zauren taro na MGC Jadu Seku da ke nan Yamai, saɓanin alƙawalin da Nijar ta ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasan da ta saka wa hannu. Mu karkare da jaridar Le Sahel, wacce ta rawaito cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yaba wa Jamhuriyar Nijar saboda gudunmuwar da dakarunta ke bayarwa a ƙarƙashin rundunar MINUSMA mai ayyukan wanzar da zaman lafiya a ƙasar Mali. Mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan wanzar da zaman lafiya Jean-Pierre Lacroix ne ya bayyana haka bayan ganawarsa da shugaba Isuhu a yayin ziyarar da ya kawo a nan Nijar a ƙarshen mako, inda ya ce sun tantauna a kan batun samar da tsaro a kan iyakar Nijar da Mali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurare ke aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America, sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau ina so ne zan yi roko ma gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin mu na jihar Bauchi. Muna so mu al'umar karamar hukumar Ganjuwa su dauki mana wani hanya da ya tashi daga garin Kafin Madaki ya shiga garin Ringin ya wuce garin Kawo ya je garin Bakin Ruwa. Lallai yin wannan hanya yana da matukar muhimmanci ma al'umar mu saboda manoman mu da yan kasuwa.
To assalamu alaikum, da farko dai mai magana Muhammad direban Murba mai shi da zamar hukumar Kano a jihar Yobin Najeriya BOA Hausa. Kuma dama in yi kira ga gwamnatin jihar Lagos akan hana ababen hawa da ta yi kamar su babura na hadin ka saboda kuma babur mai kafa biyu. A gaskiya hakan bai dace ba, ya kamata gwamnatin Lagos da gwamnatin Najeriya ya kamata su yi duba a irin wannan. Gaskiya ba alkhairi ba ne domin an hana matasa da yawa cin abincinsu a kan wannan sana'o'i da su daga daɗin lemi aka tanadar musu da za a hana su sana'o'insu. A taji lafiya BOA Hausa.
Assalamu alaikum BOA Hausa, sunana Usman daga jihar Adamawa a Jimeta Angoma Sikari. Ina kira da mutanen namu na Najeriya don Allah kar a dinga la'antar shugaban ƙasa. In dai mutum ya riga ya jagorare mu ya zama shi ne jagora, to ai mishi addu'a Allah ya sa shi a hanya madaidaiciya. Amma mutum daga in an dinga tsine mishi to abun sai ya dawo gare ka ya shafe ka, shi yana can sama ba ruwanki kai da kake ƙasa, kai za ka dinga sha wahala. Amma Allah ya sa dai mu gane mu san abun da za mu faɗa. Assalamu alaikum biyo yau, sunana Usman.
To da wannan muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fata ƙaitattu.
To a takaice, Ibrahim Daniel Arap Moy, tsohon malamin makaranta da ya zama shugaban kasar Kenya mafi daɗewa a kan mulki, wanda ya jagoranci ƙasar tsawon shekaru na danniya da taɓarɓarewar tattalin arziki wanda tsananin almundahana ya haddasa ya mutu, yana da shekaru 95 a duniya. Yau Talata shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya sanar da mutuwar Moy. Marasa lafiya da ke dauke da kwayar cutar coronavirus sun fara komawa sabon asibiti mai garaje 1000 da aka gina cikin mako biyu a daidai lokacin da yawan mutanen da annobar ta kashe ya kai 425 a ƙasar China kadai. Yau Talata jama'a ƙasar China sun ce zuwa yanzu yawan mutanen da suka kamu da cutar sun kai 20,438. A ɗaya bangaren kuma, masana kimiyya a China sun ce sabuwar cutar kwayar cutar coronavirus ta kashe akalla mutum 425 da alama ta samo asali daga jemage. A wani bincike, wato sabon bincike da aka wallafa jiya Litinin a wata majalla mai suna Nature, masana daga cibiyar nazarin cututtuka sun ce kashi 96 cikin 100 na halittar coronavirus tana da alaka da kwayar cutar da aka samu a jemage a gundumar Yunnan da ke kudancin China. Binciken da ya nuna coronavirus yana da kama da cutar SARS virus da kashi 80 cikin 100 wadda ta kashe sama da mutane 800 a shekarun 2002 da 2003.
To masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safilu Hashin Gumal da ya tana gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na yanzu Daryl Smith, ni Ibrahim Kalamu Sirabe ke cewa sai gobe ko kuma sai an jima can, wassalam.